نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلا شيء متعلق البركة مسلا شيء واللقى لكن تشكين قرن بوتي أجهر بوتي أو أن يمتشينا الحميس yau sha biyar ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 5 miladiya ta 2018 a wannan masallaci a wannan majlisi mai albarka da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati Taha a inda za mu tashi daga kan aya ta 11 cikin wannan sura. Kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu. Wani yana tambaya a kan shin yaya musulunci ya tsara yadda za a yi zaman makoki. Shi musulunci bai zo da wani tsari na wani abu makoki ba. Abinda musulunci ya sani shi ne ta'aziyya. Yayin da mutum ya kai masa rasuwa yana da kyau ƴan uwansa masoyansa su yi ta'aziyyarsa. Abinda ake nufi ta'aziyya kuma shine lallashin waɗanda suka akai wa rashi, a kwantar musu da hankali, a yi wa mamacinsu addu'a, shine ake cewa ta'aziyya. Ita ta'aziyya a musulunci ba a yi mata mahalli ba ko lokaci, ana ba ta da mahalli ba a ce sai a guri kaza bane sannan ta inganta. A ko'ina ka haɗu da wanda aka yi wa rasuwa kana iya masa ta'aziyya, kana iya mamacinsa addu'a, shi kuma ka gaya masa kalmomi masu daɗi da za su kwantar masa da hankali. Sawa'un a masallaci kuka haɗu, a kasuwa kuka haɗu, a wajen aiki kuka haɗu, a hanya kuka haɗu, a gida ne ka same shi, duk inda kai masa ta'aziyya ta yi. Sannan ba ta da wani lokaci da aka ƙayyade, aka ce ba za a yi wa mutum ta'aziyya ba sai a cikin waɗannan lokuta. Na'am, lokacin da musiba take cikin tsananin zafinta mutum ya fi buƙatuwa zuwa ga waɗannan kalmomi na kwantar da hankali, saɓanin idan ta ɗau lokaci. Idan ta ɗau lokaci shi kansa abin yakan yi masa sauƙi, yakan yi masa sanyi. Don haka ita musiba lokacin da ta faru, a lokacin akan buƙaci a kwantarwa da wanda abin ya faru hankalinsa, kaga ashe ba daidai bane a jinkirta ta sai idan akwai larura ko rashin sani ko wani abu. Amma wasu abubuwa da mu muke yi a yanzu wannan al'ada ce, ba wai musulunci ne ya zo da shi ba. Zama a gida, a kifita aje ko ina, a kafa kanofi, a kawo ruwa da lemo, wani guri har da abinci, wasu su tare a nan ba inda suke zuwa, suna nan in an kawo abinci su ci. To wannan ba wai musulunci ne zo da wannan ba, wani abu ne da mu muka tsawa kanmu. An san aka duba ma shekarun baya can abun bai kai yadda ya kai yanzu ba, yanzu abin ya zama ma akwai wahalarwa. An yi wa mutum rashi ba ta rashin kadai ba, a'a, da kuma yadda zai fuskanci jama'a. Mata za su cika gida gaba ɗaya, ɗan unguwa, matan unguwa sai suke ɗora tukunya saboda an yi mutuwa a gidan makota, saboda haka sai su tare a can da 'ya'yansu, a nan za a yi girki a ci. Haka nan zaune gari banza waɗanda ba su da aikin yi su ma sai su tare, saboda haka a nan za su ci abinci na rana, wasu ma har na dare. wani ma in yazo gurin ba zai iya bambance cewa rasuwa akai ba sai dauka ko walima yake sai da zai ga ana fitowa musamman idan shi mai rasuwar mai hali ne ko kuma ƴaƴansa masu hali ne haka zaka ga ana so katankatan din lemo ana tarabawa to gaskiya wannan al'ada ce da muka shigo muka saka ta a cikin harkar a da can sukan kira wannan ma'atam duk da cewa a wancan lokaci in suka ce ma'atam to akan kirawo ma wacce waɗanda suka kware wajen koke-koke mata su ta rusa kuka ya yawan kukan da aka yi mutum iya gatan da aka nuna masa kenan wani a jahiliya an yi wannan silinci ya rusa wannan to amma burbushin abubuwan ba su gushe ba suna bin mutane saboda haka idan an yi wa mutum rasuwa ana iya masa ta'aziyya a duk inda aka haɗu da shi kuma wannan ita ce kalmomin da za a gaya masa su ne ta'aziyyar ba wai zaman da za a je a yi dirshen ba shi ne ta'aziyyar ba don haka kaga ka tambaya ka ce wani tsari musulunci ya yi wa zaman makoki kamar tambayar ba a mahallinta take ba wannan shi kuma yana cewa dangane da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul ahzab aya ta 33 inda yake cewa wa qarna fi biyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyatul ula har zuwa karshen ayar shin ya takaita ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to maganar cewa wannan ya takaita ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba maganar malamai bace sai dai maganar wasu ƴan ciranin addini waɗanda suke kokarin su rushe tsarin zamantakewa ta iyali ko ta mata a musulunci su yi kokarin zuga mata cewa su fita daga gidaddajin su su tafi duk inda suka ga dama wannan shine wayewa shine ci gaba to su suke kokari su bankarar da wannan umarni da Allah ya ce wa qarna fi biyutikunna ku zauna a gidaddajinku su ce wannan matan annabi kawai ake nufi su aka ce kawai su zauna amma matan sauran musulmi ba dole su zauna a gida ba za ka mace tana iya buɗe shagonta a kasuwa zamana ta yi ne a can tana iya fita ta yi safara ta yi kasuwanci ta je Dubai ta je India ta je China saboda ita umarnin bai shafe ta ba to abin mamaki ayar ba umarni ɗaya ta zo da shi ba ta zo da umarni ta zo da hani ta zo kuma da wasu umarnin Allah ya ce wa qarna fi biyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu haka ayat ta jero abubuwa ayat ta ce ku zauna a gidaddajinku kada ku rika shiga irin shigar jahiliya ta farko ku rika caba ado kuna fita kamar yadda kuke a jahiliya kafin musulunci ya zo kada ku yi wannan ku tsayar da sallah ku ba da zakka ku bi Allah da manzansa wannan dai ita ce ayar duk shi ne umarnin duk a cikin su yaƙi ɗaya aka yi su me yasa ka gutsire farko kawai shi wa qarna fi biyutikunna kace shi ya takaita ga matan manzon Allah sauran fa ai da sai ka ce duka ayat ta takaita ga matan manzon Allah kaga kuma anan shi kansa mutun ya san me yayi a ciki an yi hani cewa wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula shin wannan ya takaita ga matan manzon Allah ne kawai cewa matan musulmi su yi shiga irin yadda suka ga dama su fita irin shigar da suka ga dama irin ta jahiliya matan manzon Allah su kadai aka hana haka amma sauran matan musulmi su yi wannan zai ce a'a har su ma an hana su to wa aqimna as-salata fa tsayar da sallah matan manzon Allah kawai ake so tsayar da sallah wanda sauran matan musulmi zai ce a har su ma san an ce tsayar da sallah wa atina zakat masu dukiya mata su matan manzon Allah ne kawai za su bada zakka banda su sauran matan musulmi zai ce har su wa ati'na Allah wa rasulahu ku bi Allah da manzansa zai ce matan manzon Allah ne kawai aka umarci su bi Allah da manzansa sauran mata kar su bi Allah da manzansa zai ce a duk waɗannan sun shafi to me ya cire wancan iya wa qarna fi biyutikunna to nan zaka gane shaidanci ne don ba shedanci ba sai ka dauki ayar duka kace ta takaita ga matan manzon Allah ka ga musulmi za su shiru za su saurare ka saboda wannan ba magana ce ta malami ta malamai ba magana ce ta wasu masu kokarin rushe tarbiya da take cikin addinin musulunci shi kuma wannan na tambaya ne game da wasu hadisai yake cewa bai san yadda zai hada waɗannan hadisai ba ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama wutiri sai kuma hadisi na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya bi liman a sallar tarawihi a cikin azumi har aka idar da sallah bai fita ba Allah zai bashi ladan wanda ya kwana yana sallah to shine sai yake cewa akwai wasu wadanda idan aka istar da shafa'i wato idan aka gama sallolin raka'o'i 8 za su tashi za a tashi ayi raka'o'i 3 na wutiri sai su fita daga masallaci sai kuma suke kafa hujja da wannan hadisin na farko a sama to shine ce ya zame mu hada wadannan hadisan biyu to wadannan hadisan ba wani cin karo tsakanin su balle har a yi tunanin hada su dama a hada suke a hadisin farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku sanya karshen sallar ku da daddare ta zama wutiri abinda ake nufi shine in zai yiwu ya zama na wutiri ita ce karshen sallar ka ma'ana dukkan raka'o'in da kai to yanzu ka cike da guda daya shine ma'anar wutiri ka cike da guda daya ta zama maka wutiri dan kai raka'a 8 ne to ka kara daya ta zama 9 idan kai 10 ne ka kara daya su zama 11 in kai 12 ne ka kara daya su zama 13 wannan shine abin da ya zama na ta 13 ta zama ita ce ta karshe daga ita kuma sai raka'atul fajri da in ka tashi bayan asuba tayi wato zaka sallace ta kafin sallar asuba hadisi nabi kuma yana maganar falalar wanda ya zo jami'i ya bi liman akai sallar qiyamul layli da shi tarawihi ko tahajjudi har aka gama to za a rubuta masa ka annahu qama al-layla kullahu kamar ya tsaya duka daren yayi sallah idan har mutun yana da wata sallar da zai yi bayan wannan to idan ya gama aka gama in aka gama raka in aka yi wutiri in liman yayi wutiri ma'ana raka sa ta karshe guda ɗaya da yayi to in ya sallame kai sai ka tashi ka karo ɗaya kaga ta zama shafa'i kai yanzu har yanzu kai baka zo da wutiri ba saboda haka kaga kofar ka a bude take in har kana da bukatar yin wasu sallolin ne kaga ka samu falalar yin sallah tare da liman har ya zo karshe sannan kuma baka saba wa sanya sallar ka ta karshe ta zama wutiri ba domin zaka je ka yi ta da karshe ta zama wutiri ita ce karshe saboda haka babu wani cin karo tsakanin hadisan ballantana a yi tunani a za a haɗa su wanda yake cewa ya zo masallaci ya samu ana sallar magariba sai ya bi su da niyyar magariba sai daga baya ya fahimci sallar isha'i suke yi ashe suna haɗa sallah ne saboda damana saboda hadari ko kuma ruwan sama to ya zai yanke sallah zai ko ya zai idan har ka fahimci cewa isha'i suke za ka yi haƙuri ku gama tare in ka tashi sai ka yi magaribar wannan ta zama nafila ba za ta koma isha'i ba tunda baka shige ta da niyyar isha'i ba amma za ta iya komawa nafila bayan ka gama sai ka tashi ka yi magaribar ka in ya so kuma sai ka jira lokacin isha'i sai ka yi ba za ka ce ka nan take ka tashi ka yi isha'i ba indai har sun gama isha'in su shikenan dama shi wannan hada sallah jami'i a cikin jama'a ne ba mutun shi kadai ba idan ka zo masallaci an gama to ba ka ce tunda sun hada sallah ne ba bari in tashi in hada tawa ba a'a kai wannan bonanza din ta wuce ka sai ka hakuri sai ta gaba kuma wanda yake da ciwon hauka yace ƴaƴansa za su iya yi masa za su iya masa aikin ibada kamar su yi masa hajji da yankan sallah da sadaka dan nema masa lada. A wanda yake cikin yanayi na hauka na rashin na tabuwar hankali shi an dauke dukkan wani abu na ibada da kansa, kamar da yazo a hadisin sayyidina Ali, hadisin Aisha, rufi al-qalamu an thalatha, daga ciki akwai anil majnun hatta yafiq, an dauke wa mahaukaci ko mai taban hankali har sai hankalinsa ya dawo. Saboda shi asali ma babu hajjin a kansa, an dauke masa, za ka maganar kai masa hajji ma rubuta so ba, ballantana kuma sallah ko wani abu irin wannan na ibada. Ka yi sadaka, ka yi tawassuli da ita, Allah ya ba shi lafiya, wannan babu komai. Amma ka ce ka yi, Allah ya ba shi lada, wannan duk ba ta taso ba. Idan ya kasance hauka abin da taɓin hankali ne da Allah ya sa masa na jarraba, ba wai zuwa ya yi shaye-shaye ba, ya yi gabje-gabje ya zama mahaukaci, a'a cuta ce, rashin lafiya ce. To wannan rashin lafiyar ita kanta ibada ce, a lokacin cikin lada yake. Ko ka san iya girman ladan da Allah yake rubuta masa ba, ba wai a cikin talaucin lada yake ba. Duk wanda Allah ya jarraba ko kaya ce mutum ya taka, sai Ubangiji ya ba shi lada a kansa, ya kankare masa laifi bare kuma taɓuwar hankali, wanda babu wata ni'imar da ta kai hankali bayan ni'imar imani. To kuma aka ce an raba mutum da wannan, babu shakka jarraba ce babba. Ido ma Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya ce wanda ya karɓe masa idanunsa guda biyu zai musanya masa su da gidan aljanna, bare kuma hankali wanda yana gaba da wannan. Saboda haka cikin ibada yake matukar, dai da haukan nashi ba wai irin wanda za su je su ta shaye-shaye bane har su zama tababbu. Wannan shi ya jaza wa kansa ta hanyar saban Allah. Amma wanda rashin lafiya ce ko wani abu aka kaddara masa taɓuwar hankali, wannan yana cikin samun lada da ɗaukakar daraja insha Allah. Wannan tambayar kuma yana cewa game da mahaifiyarmu da take fama da rashin lafiya, wadda ta hada da tsufa, ba ta iya gane komai, ba ta iya rike komai, ka faɗa mata nan take za ta manta. Abinda yake damunmu shi ne ya kai da ba ta iya yin azumi, haka sallah ta manta yadda ake yi, ko ka sa ta yi sai ta riƙa magana da waɗanda suke kusa da ita, wato da sunan sallah, amma kuma tana yi wa na gefanta hira. Shi ya hukuncin sallarta da azuminta. To maganar azumi dama wannan an ɗauke mata, alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wasu ma daga cikin malamai suka ce waɗanda ba za su iya ba sam, alladina yutiqunahu suna waɗanda za su iya yi da wahala, amma waɗanda kwata-kwata ba za su iya ba, to wannan azumin ya faɗi daga kansu, ba maganar ma ciyarwa. Domin ciyarwa tana kasancewa ne ga wanda zai iya yi amma zai sha wahala, amma wanda shi kwata-kwata ma ya zama ba zai iya ba, wannan ya faɗi da kansa. Kamar yadda aka san dukan abubuwa na addini, idan mutum ba zai iya ba, to Ubangiji subhanahu wataala yana yafe masa wannan, ya sare da kansa. Saboda kaga batun azumi bai taso ba, batun sallah kuma haka za ku ci gaba da umarninta ko da za ta riƙa yin magana. To tana cikin wani yanayi da ta ma manta cewa ba a maganar, ta manta ma ake sallar. To ba za a fasa umartarta da sai sallah ba, matuƙar dai tana cikin hankalinta, ba hauka cewa ta yi ba kuma da ranta. Saboda haka ku ci gaba da umartarta a haka, kuma sallarta a haka, insha Allahu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dubi uzurinta. Ko da ta yi maganar babu komai, kada ku fasa umartarta da sallah. Ci gaba da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى
Allah subhanahu wata'ala yace falamma ataha, yayin da Musa alaihi salam yazo ga wannan wuta nudiya, sai aka kirawo shi, ya Musa, aka ce da shi, ya kai Musa, inni ana rabbuka, lalle ni ne ubangijinka, fakhla'na alayka, ka cire takalmanka, innaka bilwadi almuqaddasi tuwa, lalle kai kana wani kwari mai tsarki wato duwa, wa ana akhtartuka, kuma ni na zabe ka, fastami lima yuha, don haka ka saurari abinda ake maka wahayinsa. Kamar yadda muka ji a jiya, Nabi Musa alaihi salam bayan fitowarsa daga Madian ya taho da matarsa a cikin sahara, dare yayi ga duhu, ga sanyi, gashi suna da buƙatar wuta don su ga haske kuma su dumama jikinsu. Annabi Musa alaihi salam ya ce wa iyalinsa su zauna, ya hango wuta zai je zo musu da garwashi, ko kuma ya samu wanda zai nuna masa hanya, domin sun ɓace hanya, ba su san hanyar da za ta kai su Masar ba. To shine Allah yake gaya mana falamma ataha, yayin da ya zo wajen wannan wuta nudiya, sai kawai ya ji an kirawo shi, sai ya ji an kirawo shi, ya Musa, ya kai Musa. Yana isowa, abinda yake zaton wuta ne ashe ba wuta bace, haske ne, haske ne, amma wanda yake kona, wanda yake konawa kuma yake da haske. Kamar yadda zuwa cikin sahih Muslim, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a hadisin Abu Musa al-Ash'ari, manzo yana cewa hijabuhun nur, a riwayar Abu Bakar ibn Abi Shayba yace hijabuhun nar, law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruh. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hijabin sa, shamakin sa, shi Allah subhanahu wataala haske ne, a wata ruwayar wuta ce, da zai kwaye shi, zai kwaranye shi, to da iya inda ganin sa ya kai, da duk ya kona shi, da inda duk taha ilayhi subuhatu wajhihi, hasken fuskar sa duk inda ta isa za ta kona, za ta kona iya inda ganin sa ya kai, ma'ana dai za ta kona komai. Wanda shi ne hijabin Ubangiji subhanahu wata'ala tsakaninsa da bayinsa. Shi yasa lokacin da Abu Zar ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya Isra'i cewa shin ka ga Ubangijinka, har ra'aita rabbak, qala nurun anna ara, yace haske ne, taya zan gan shi, ma'ana haske ne yayi samaki tsakanina da shi, don haka ya dai ga haske amma bai ga zatin Ubangiji subhanahu wata'ala ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, ba za ku ga zatin Ubangiji ku ba sai bayan mutuwa, sai kun mutu. Don haka wannan haske da wuta da yake zaton wuta ce, tana ci, ashe ba wuta bace, haske ne na Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka yana zuwa nudiya, sai aka kirawo shi. Waye ya kirawo shi? Allah subhanahu wataala. Kamar yace wa nadainahu min janibi turi, turil aymani, wa qarrabnahu najiya, cikin surati Maryam da ta gabata, sai muka kirawo shi, inji Allah, ta gefen dutsen duri na dama, ta gefen dama na dutsen dur, muka kusanto shi, muka gana da shi. A nan Ubangiji subhanahu wata'ala bai faɗi wane ne ya kira shi ba, sai aka ce nudiya, aka kirawo shi, aka kirawo shi. Saboda mai? Saboda a lokacin Annabi Musa alaihi salam ba zai gane mai kiran ba, shi dai ya ji sauti a cikin irin wannan yanayi, ka kaddara irin yanayin da yake ciki, yana cikin sahara ne, kungurumin sahara, kungurumin daji, sannan kuma ga duhun dare, daren kuma ya tsala, ga sanyi, ga ba kowa, ba wani motsin abu mai rai kusa da shi. A daidai wannan lokacin, cikin wannan duhu, kawai sai ji sauti yana tashi, ta ka ko ina, ya kake zaton zuciyar shi za ta buga. To amma Ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi kiransa, sai ya kira shi da sunansa, ya Musa. Kiransa da sunansa zai bashi cewa lalle mai kiran nan nasa ya san shi, in bai san wani ce kai bawan Allah, kai mutumin nan, kai mai motsin nan, amma sai ya kira shi, ya Musa. Daga nan zai bashi cewa to wannan da yake kiransa ya san shi. Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sa masa natsuwa, sai ji an ce inni ana rabbuka, inni ana rabbuka, lalle ni ne ubangijinka. Babu shakka wannan kalma dole ta shiga zuciyar Annabi Musa da nauyin gaske. A cikin wani yanayi irin wannan, Annabi Musa alayhi salam ko bai yi shakka ba, to ai yanayi ne na ai shakka. Shi yasa da Ubangiji subhanahu wataala ya tashi kiransa, ya tashi gaya masa, sai ya karfafa masa zancen, ce inni, aka karfafa ta da inna, inni lalle ni, sannan aka kada dhamirul fasli ana, lalle ni ne Ubangijinka. Kuma Allah subhanahu wataala ce rabbuka, ar-rabbu yana nuna mai kula, wanda yake kula da kai, wanda yake daukan nauyin lamarinka, shi yake kiyaye ka daga dukkan abin da zai cutar da kai. Haka kalmar rabbu anan sai ta dace da bukatar da Annabi Musa yake da ita. Yana cikin kungurmin daji, yana da bukata ta kulawa da kiyayewa ta Ubangiji. Saboda haka sai Ubangiji subhanahu wataala ya fara kiransa da sunansa rabbu, dan ya kara bashi nutsuwa cewa shi ne zai kula da shi. Kai ya ji tsoro, kai ya firgita, yana ƙarƙashin kulawar mai kulawa da shi, wanda ya kula da shi tun lokacin yana ɗan jariri, ya fito da shi daga hannun maƙiyinsa wanda yake nemansa ruwa a jallo ya halaka shi, ya kuɓutar da shi daga Masar har ya zo garin Madiyana, har kuma gashi Allah subhanahu wataala ya bashi nutsuwa har ya samu aure. To ya sani shi ɗin ne wannan da ya masa wannan, shi ne yanzu yake magana da shi. To aka yi kira shi da rabbu, inni ana rabbuka, ni ne Ubangijinka. Ce fakhla ana alaika, ka tuba takalman ka biyu, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, domin kana wani kwari mai tsarki shi ne tuwa. Tuwa ɗin nan su malamai sun ce sunan gurin ne, kuma sun ce tuwa dukkan wani gurin da yake da ɗan ƙunci ba mai faɗi ba ana kiran shi tuwa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama zai shiga Makka, ya shiga ta wani guri da ake kira zatu tuwa, inda ya yi wanka kafin ya shiga garin Makka. To su ce Larabawa suka yi amfani da kalmar tuwa don su nuna gurin da yake da wurin da ba shi da faɗi, guri mai ɗan ƙunci. Gama wasu da yawa sun ce wannan sunan gurin ne, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, kana wani guri mai tsarki wanda shi ne tuwa. Wannan yana nuna maka gurin da Allah subhanahu wataala ya magana da shi guri ne mai tsarki. Shi yasa sai aka umarce shi da ya cire takalmansa. Wannan shi yake nuna kenan yana da kyau, yayin da mutum zai zo gurin da yake mai tsarki ne, gurin da yake da daraja, to ya zo da tufafi waɗanda suke masu kyau, ya zo yana ƙanshi, ya zo cikin kama mai kyau, kamar yadda Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid, ku yi ado yayin da kuke zuwa kowace sallah. Saboda za ka ji guri mai tsafta, za ka ji guri mai tsarki, to ka je da hai'a, ka je da kamanni mai kyau, ka je cikin yanayi wanda babu wari a tare da kai ko hamami. Malamai sun yi saɓani a kan me ya sa Allah subhanahu wata'ala ya umarci Annabi Musa alayhi salam ya cire takalmansa, tare da yadda da cewa wannan guri yadda Allah ya sifanta shi guri ne mai tsarki. Wasu daga cikin malamai suka ce saboda takalmin nashi na fatar mataccen jaki ne, wato mataccen jaki ne aka cire fatarsa, aka jebe ta, aka yi takalmin da shi, shi yasa aka ce ya cire wannan takalmin. Hujjar waɗanda suka faɗi wannan magana wani hadisi ne wanda bai tabbata ba, hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafinsa, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ala Musa yawma kallamahu rabbuhu kisa'u sufin wa jubbatu sufin wa kummatu sufin wa sarawilu sufin wa kanat na'lahu min jildi himarin mayyitin. Yace lokacin Annabi Musa alaihi wasallam ya kasance lokacin da Allah ya masa magana da shi, yana da mayafi wanda yake na gashin dabbobi, yana da alkyabba ta gashin dabbobi, yana da hula ta gashin dabbobi, yana da wando na gashin dabbobi, kuma takalmansa na fatar mataccen jaki ne. Wani hadisi ne wanda shi kansa Imam Tirmidhi da ya fitar da shi ya raunana shi, malamai da dama sun raunana wannan hadisi, hadisi ne munkar. a cikin salsalarsa akwai Humayd al-A'raj, Humayd ibn Ali al-A'raj, da malamai suka ce munkarul hadith, hadisin sa mai rauni ne matuƙa da gaske. Saboda wannan hadisin bai kamata ya zama hujja ba wajen tafsirin me yasa Annabi Musa alayhi salam aka ce cirta kalmarsa. Ko da ko wasu sun dogara da shi, to hadisi ne da bai inganta ba. Saboda haka magana cewa takalminsa na fatar mataccen jaki ne, wannan ba shi da wata kwakwaran hujja. Wasu suka ce saboda guri ne wanda yake mai matsayi mai girma kamar da ayat ta faɗa, kuma mustahabbi ne idan za a zo guri wanda yake da daraja, yake da girma, to a cire takalmi. To in wannan abin da suka faɗa su waɗannan malamai ya inganta, to zai zan kamar shari'a ce ta annabawan da suka wuce. Idan za a zo gurin da yake da tsarki, to a cire takalmi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da takalmi. Kaga wannan zai nuna maka cewa ba a shari'ar mu ne aka shir'anta wannan ba. Annabi ya yi sallah da takalmi, ya shiga masallaci da takalmi, bal Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallacin mai alfarma na Makka, Masjidul Haram, ya shige shi da takalmi, ya shige shi da akan raƙuminsa. Sahabbai sun shiga da magabata sun shiga masallaci mai alfarma akan ababen hawansu, kuma matan Annabi ma haka, matan Annabi duk sun yi an yi dawafi da su akan ababen hawansu, akan raƙumansu, suna cikin darbuka su. To kuma kaga san dole kafar dan adam za ta fi tsarki, takalmin dan adam zai fi tsarki akan kafar dabba. Ce ita dan adam zai fi kiyaye inda zai sa kafarsa sama da dabba, kamar da haka dabba ma an shiga da ita a wannan guri wanda yake mai tsarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin Musnad Imam Ahmad, ya tsaya daidai maqamu Ibrahim cikin Ka'aba, ya tsaya da takalminsa. Hadisi ne yana cikin Musnad Imam Ahmad, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Hakanan Abdullah ibn Zubair shi ma yayi dawafi ga Ka'aba da takalminsa, kamar yadda yake cikin littafin Akhbaru Makka na Al-Fakihi. Zahirin ayar abinda yake nuna mana, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya cire takalmansa, ya ce innaka bil wadi al muqaddasi tuwa. Innaka, wannan inna din ta'lil ce, saboda kana wani kwari mai tsarki shine tuwa. Wannan shi yake nuna maka gurin yana da wata khususiyya ta musamman, wataƙila a ce yana da khususiyya ta musamman. Ita kuma khususiyyan nan ta lokacin da Allah zai magana da shi ne, lokacin da Allah zai magana da shi sai ya zan tana da wata khususiyya ta musamman. Amma in ba haka ba, aqdasul biqa ala wajhi al-ard shine masallaci mai alfarma, shi yafi ko ina tsarki a duniya, amma shi ba a shar'anta cire takalmi ba. Tana yiwa lokacin da zai yi magana da shi, a lokacin ya samu kursiya, wani tsarki wanda ba inda ya samu a doron ƙasa, daga baya kuma aka ɗauke wannan, shi yasa aka bashi dama, aka bashi umarni cewa ya cire takalmansa. Musamman ma Annabi Musa alayhi salam, gabaninsa babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya yi magana da shi ya ji sautin Ubangiji a bayan ƙasa sai shi. Annabi Adam Allah subhanahu wataala ya yi magana da shi, amma kafin a saukar da shi ƙasa, bayan saukar da shi ƙasa sai ta hanyar wahayi, bayan halittarsa ne kafin a sauko shi ƙasa Allah ya halicce shi ya kuma yi magana da shi, kamar yadda ya zo a cikin ayoyin da suka yi magana akan halittar Annabi Adam. Kulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. To amma in banda shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yi magana da shi ne a sama yayin da ya yi mi'raji da shi. Annabi Musa alaihi salam shi kadai ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi magana da shi a ƙasa. Saboda haka kaga tana yiwuwa wannan kursiya da ƙasar ta samu a daidai wannan lokacin ita ce ta sa aka ce ya cire takalmansa, domin babu wata ƙasa da take da wannan kursiya kamar wannan. Kuma tana yiwuwa ya zamana an ce ya cire takalmansa saboda watakila akwai wani abu a jikin takalmin wanda yake na najasa. Tana yiwuwa hakan, kamar yadda Jibril alaihi salam ya taɓa gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire takalmansa lokacin yana sallah da takalmansa, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id al-Khudri yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar sallah da mu, yana sanye da takalmansa, sahabbai ma na sanye da takalmansu, sai ya muka ga ya cire takalmansa ya aje gefe, sabai sai wasu suka cire takalmin su gaba ɗaya sai suka aje gefe bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma hamalakum ala ilqa'i alikum me ya kai ku ka cire takalmin ku sai suka ce ra'aynaka alqaitani alayka fa alqaynani alana mun ga ka cire ne kawai muka cire kun sa haka sabai suke ba sa tsaya su ce me yasa kai kaza sannan su yayi kawai shikenan an gama samun dalili ka san mu ne sai a ce wai me yasa shari'a ta ce kaza me yasa sai dole wai sai an ga masa me yasa wani kuma yace mallam in nayi kaza lada nawa zan samu wato sai an yi masa lissafi tukunna in yaji ladan yayi masa yayi ai inda aka ce annabi ne yace ko Allah ne yace ko annabi ne yace kawai kai maganar sai ka san me yasa duk bata taso ba Allah ya fi ka sanin komai antum a'lamu amillah Allah ya fi ka sanin komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin Allah ana a'lamukum billah ya fi ku sanin Allah saboda ka tunda yace ku yi kawai akwai hikima da ta sa yace ku yi kun san ta shike ba ku san ta ba shikenan saboda ka suka ga ya cire takalman sa ya ajiye su ma suka cire annabi ce me yasa kuka yi suka ce mun ga kai wannan ita ce hujjar kawai mun ga kai shine muka yi to shine sai yake cewa inna jibrila atani fa akhbarani anna fiha qadaran aw azan yace annabi jibril ne yazo ya gaya min cewa a cikin takalmin nan akwai kazanta saboda haka sai na cire dan wannan kazantar karshe ce da su idza jaa ahadukum al masjid falyanzur fa idza raa fina alayhi shay'an aw qadaran aw adhan falyamsahu wa yusalli feehima idan dai ku zo masallaci ya duba takalman sa idan akwai kazanta ya goge yayi sallah da su to tana yiwa irin yadda jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire takalman sa ya cire haka shi ma irin wannan dalilin ne yasa Allah ya ce cire takalman sa amma ita wannan ayar ba za a dauki istihbabin cewa mustahabbi cewa ba za a dauki hujjar cewa mustahabbi ne mai sallah ya cire takalman sa daga wannan ayar ba ayar ba za ta nuna haka domin sallah da takalmi halaccin sallah da takalmi wannan mahallin ittifaq ne a gurin malamai babu wani sabani a wajen malamai kan halaccin wannan shi yasa ibnu ashur a daidai tafsirin wannan a gurin yake cewa a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa wa hadhihi khususiyatun min jihat fala yu'khadhu minha hukmun yaqtadi naz'a an-na'li inda as-salah yace wannan khususiyya ce da ta shafi wannan gurin amma ba za a iya cirar hukunci daga wannan ayar cewa a cire takalmi in za a yi sallah ba ta san ta kai har mu wa akwai wani lokaci can da ya wuce yanzu abubuwan sun yi sauki wanda a da idan mutum zai wuce gaban manyan mutane sai ya cire takalmansa to lokacin da su mallam abubakar gumi Allah ya ji kansa da rahama suka fara wa'azi akan rushe wasu al'adu marasa tushe sun yi nuni zuwa ga rashin hujjar wannan al'adu to an samu su bara gurbin malamai da suka rika hujja da wannan ayar cewa ai Allah ya ce annabi Musa ya cire takalmansa saboda gurin da yake gurin girmamawa ne su ma kuma suna da girma ya kamata a rika cire takalmi in za a wuce ta gabansu har yanzu akwai fadar abinnan gidajen wasu sarakuna da akwai sorayen da baka shigarsa da takalmi kuma soro ne duk kura ce a ciki ba wani abu amma kuma ba za ka wuce da takalminka ba sai dai kai ka kwashi kurar ka wuce to wannan ba shi da wani asali idan har muna magana cewa malamai ba su ittifaki ba kan annabi ya shiga masallaci mai alfarma na Makka da takalminsa ya shiga masallacinsa na Madina akwai gurin da ya kai su tsarki akwai gurin da ya kai su girma akwai gurin da ya kai su daraja babu to annabi ya shiga sahabbai sun shiga an shiga hadda dabbobi annabi taba ce wani cire takalminka ba saboda zai shigo wannan guri saboda kaga ashe ai hujja da waccan ayar kamar ana so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san girman mahalli ba bai san girman abu mai girma ba shi yasa shi ya bar takalmansa ko sahabbai suka bar takalmansu wannan ita ce takalman annabi shi mai tsarki ne to sauran sahabbai fa dabbobi fa matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk akan dabbobin suka yi dawafi kuma shi da kansa yace idza ja ahadukum ila almasjid in dai ku zo masallaci abinda malamai da suka yi sabani shin sallar da takalmi mustahabbi ne ko ba mustahabbi bane nan ne suka yi sabani amma tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abu ne tabbatacce kamar yadda yazo cikin sahih al-bukhari hadisin Anas dan Malik sahih al-bukhari da muslim hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi cewa akana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alai shin annabi na sallah cikin da takalman sa? Qala na'am, yace eh. Balma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin umarni da haka, yake cewa kamar yadda yazo cikin sunan Abi Dawud hadisin Shaddad ibn Aws, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, usaba wa yahudawa ba su ba sa yin sallah da takalman su, ba sa yin sallah da kuffin su, sai sun cire to ku saba musu. Wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah da takalmi, wani lokaci yakan cire, kamar yadda yazo cikin ruwayar Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan, naga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah da takalmi, yakan yi sallah ba takalmi, na ganshi yakan yi sallah ba takalmi, wani lokaci kuma yayi sallah da takalmin sa, wanda yana cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da Ibn Majah. Kuma abin tanbihi anan masallatan yanzu ba dai suke da masallatan da ba, masallatan yanzu cike suke da shimfudu masu tsada, wanda duk yadda ka taka su da takalmi to dattin zai bayyana a fili, inna jasa ce da jasa za ta damfara a jikin gurin da sai ta buƙaci ma an ɗauki abin an je an fita da shi sannan a wanke. Kuma wani abun ma in ka taka shi watakila ma ba zai fita ba, ka tako wani abin da asar ɗin abin zai ci gaba da zama a gurin ba zai fita ba. Saɓanin masallatai a dacen, masallatai a dacen ƙasa ce, turɓaya, ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko shimfiɗa babu a lokacinsa, ko tabarma babu, sahabbai suna sallah ne a cikin turɓaya, in aka yi ruwa ya zama taɓo haka suke yin sujjada a cikin taɓo, inda zafin rana ma lokaci haka cikin rairayi sai dai su sanya ɗan abin ɗin su, suna abin ɗin zanin su ko mayafin su suna sawa suna yin sujjada a kansa. A gidaddajin su ma kafin a samu wadata tabarma wahala take, bare a samu ranar da za a zo a shimfiɗa ta a masallaci, saboda haka sahabbai suna sallah ne a cikin rairayi. Rairayi yana da wani abin da tiles ba yi da shi, in guri rairayi ne ko wani abu ya taɓa najasa ƙasar za ta rufe shi, da an jima sama za ta dawo ƙasa, sama ƙasa za ta koma sama, amma yadda aka yi daɓe ko aka yi tiles wanda ya zama tsandauri ba yadda za a yi kuma abin nan. Saboda haka kaga masallatansu na wancan lokaci ba daidai yake na yanzu ba, shi yasa yanzu ba za a ce maka ka shiga, ba za a kyale ka shiga masallaci da takalma ba, ka ce sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da takalmi, saboda ka shigo da komai man takalmin ka cikin masallaci, ba za a yarje maka wannan ba. In kana so ka samu wannan to ka fita can wajen masallaci, ko ka je masallacin da ba shimfiɗa irin wancan sai ka shiga da shi. Sahabbai a magabata wasu sun kasance sukan yi takalmi na musamman na shiga masallaci, kamar yadda aka ruwaito, kamar yadda yake cikin akhbaru makka na al-fakihi, yake kawo mana cewa tawus ibn kaysan al-majran abdullahi dan abbas yana da takalmin sa na musamman, idan yazo kofar masallaci sai ya cire takalmin sa da yazo da shi, sai ya ciro takalmin shiga masallaci sai ya saka sai ya shiga masallaci. To in za ka samu wani abu na musamman wanda za ka yi wannan, kaga wannan wani abu ne daban, sai dai ya za a rantance cewa wannan takalmin naka kai ya sha bamban da na sauran mutane, don kan faɗa ka wani kuma gobe ya zo da takalmin shi ya ce wannan na musamman ne, in za a kuwa 'yan taratsi za an taɓa samun wannan, akwai wanda aka samu wajen sallah da takalmin nan, duk masallacin da aje sai an yi damba da shi, ya shigo masallaci a ɗauke shi a jeho shi waje yana ihu yana kuka, mutane sun ƙi bin sunnar annabi, shi fa ba ce aka yi sallah da takalmin wajibi ba ne, su kansu mustahab, kalmar istihbab ɗin ma sai da aka samu saɓani tsakanin shin mustahabbi ne ba, ma'ana ana son ka yi hakan, to amma shi yanzu ya mai da shi wajibi har zai yi rigima da mutane a kan wannan har a riƙa jeho shi. A cikin littafin Mi'yarul Mu'rib na Al-Wansharisi yana ba da labarin cewa akwai wani wanda ya je wani ƙauye ne putik, mutanen da ba ilimi gare su sosai ba, ya shiga masallacinsu ya yi sallah da takalmi suka kashe shi, domin abinda za su fahimta kawai wannan tsabar zagin Allah ya zo har masallaci ya yi masa sallah da takalmi, saboda haka su yi masa hukuncin ridda su kashe shi. musulunci, to kaga da yana da fiqhu. Waɗannan mutane da suke buƙatar ma a karantar da su kalmar la ilaha illallah, san kalmar shahada, kaje kai musu sallah, wani hadisi za su saurara anan har ka zo kana kawo musu hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Anas, hadisin Abu Dawud, ba su fahimce ka ba. Ina ma za su baka wannan damar haka karanto waɗannan hadisai? To shi yasa wannan tarbihi yana da kyau. Idan mutum mai larura ne da zai zama takalmin nashi ba zai yi ya fita daga kafarsa ba, to wannan sai a riƙa kula da takalmansa in har ya kama sai ya shigo. To amma kamar yadda muka ce, magabata suka yi takalmi na musamman idan har shiga masallacin da takalmin ya kama su. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ana khtartuka, kuma ni na zaɓe ka. A wata ƙira'a wa anna khtarnaka, kuma mu lalle mun zaɓe ka. Wato bayan Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa shi ne yake magana da shi, kuma shi Ubangijinsa ne. To kuma anan sai yake ƙara gaya masa cewa to yanzu ka zama zaɓaɓɓe a wajena, na zaɓe ka, wanda zaɓi na Ubangiji mafi girman ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi Musa alayhi salam, wacce ta cancanta ya gode wa Allah subhanahu wata'ala a kanta. Qala ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin. Ce ya Musa, lalle ni na zabe ka bisa ga mutane, sannan na zabe ka da manzanci na bi kalami da kuma yin magana da kai. Fa khudh ma ataituka, don ka riki abinda muka baka gam, wa kun minash shakirin, kuma ka zan cikin masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Saboda wannan babban ni'ima ce wacce tana buƙatar Annabi Musa alayhi salam da Allah ya masa wannan yayi wannan godiya. Sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ce fastami' lima yuha, sai ka saurari abinda muke maka wahayi da shi. Anan abinda muke maka wahayi da shi anan ana nufin abinda zai gaya masa a lokacin, ba wai abinda zai zo nan gaba ba. Sai ka saurari abinda zan gaya maka. Da wannan shine ka'ida ta ɗaukan ilimi a koda yaushe, wato kasa kunne ka saurari malami. Yana daga cikin sharuɗin samun ilimi, bayan ka zo gaban malami ka yi shiru ka saurari abin da yake faɗa. Daga nan ne fahimta take zuwa. Daga fahimta kuma bayan mutum ya fahimta sai ya aiki da abin da ya fahimta. Amma aka rasa sharaɗin sauraro, to shikenan fahimta ba za ta zo ba. Shi yasa duk abinda baka tsaya ka saurare shi ba da tunani da iradarka, to ba za ka gane shi ba. Shi yasa za mu ga an ce fastami, an ƙara wata ta a ce ba ce isma ba, don fastami akwai al-sama akwai al-istima. Al-sama shine ka ji ko ka yi niyya ko baka yi niyya ba, kamar ana kaɗe-kaɗe ka zo wucewa, za ka ji wannan kaɗe-kaɗen ba sai ka yi niyyar sauraron ba. Wannan shine al-sama. Al-istima kuma an ta taƙasa da sama, ka sa kanka da kanka wajen ka je kana so sai ka ji. To shi yasa Allah ya ce fastami, ma'ana ka ba ka tattaro hankalinka ka saurari abin da za a gaya maka. Saboda wannan shi zai sa ka fahimci abin, sannan kuma fahimta bayan fahimta aiki ya biyo baya. Allah ya ce da shi
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى.
الله سبحانه وتعالى يقول شيء إنني أنا الله لليني نيني الله لا إله إلا أنا باب أبن بوتاد قسكي سيني fa'abuduni, idan haka ka bauta mun, wa aqimi salata li dhikri, ka tsayar da sallah don tunawa da ni. Inna sa'ata atiyatu, lalle alkiyama na nan tafi, akadu ukhfiha, qiris in koyeta, litujza kullu nafsin bima tas'a, don a saka ma kowace rai da abin da ta aikata. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha, kada wanda bai yi imani da ita ba ya kange ka ga barin yin imani da ita. Wattaba'a hawahu, ya bi san zuciyarsa. Fatarda, sai ka halaka. Wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya saurara za a yi masa wahayi da shi. Fastami'a lima yuha, saurara abin da za a yi maka wahayi da shi. To wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya gaya masa. Ubangiji subhanahu wataala ya fara masa da innani ana Allah, ya fara ta'rifin kansa ga shi gare shi, tunda shi ya san Allah subhanahu wataala ya gaya masa ya san shi waye, shi Musa ne. To shi kuma zai gaya masa ko shi kuma shi waye. Kamar yadda aka saba, in aka haɗu ba a san juna ba, to akan sanar da juna sunan juna, wace ni ne wane, daga gari kaza nake, ga aikin da nake, ɗan kasuwa ne, ma'aikaci ne, ɗan siyasa ne, menene mutum ya faɗa, shi ne ta'aruf. To a nan Allah subhanahu wataala shi ya riga ya sa annabi Musa, ba ya buƙatar annabi Musa ya faɗi shi waye. Daga ji ma ya ce ya Musa, ya kira shi, kaga ba zai ce ai sunana Musa ba, ce na san ka dama. Amma shi yanzu yana son ya san Allah subhanahu wataala. Can baya ya ce inni ana rabbuka, ni ne ubangijinka. Allah subhanahu wataala ya faɗi da kalmar rabbuka domin a lokacin, daidai lokacin abin da yake buƙata inaya, kulawa da shi, kai ya faɗa cikin hatsari. Ubangiji ya yi masa magana da sunansa na Ar-Rabbu, shi ne mai kula, mai kiyayewa, wanda zai kiyaye shi daga dukkan abin da zai cutar da shi. To a nan kuma a ta'arifin kansa zai ji da shi, ya sanar da shi shi waye. Saboda ita ma wannan jumlar ta yi sanar da shi ɗin, sai da ya kawo abinnan adat ta ƙarfafa, sai da ya kawo abubuwan da suke ƙarfafa maganar, don dai ya cire masa kowace irin shakka da za ta iya zuwa masa a rai. Ya kawo inna, sannan kuma ya kawo damirul fasli, innani, sannan ce ana, lalle ni ne Allah. Kuma a can da ya ce rabbuka, nan sai ya ce la ilaha illa ana, domin a nan Ubangiji subhanahu wataala yana ta'arifin shi waye da matsayinsa a gurin abin a cikin halitta duka. Babu abin bautawa da gaskiya sai ni ne Allah, wanda babu abin bauta da gaskiya sai ni. Fa'abudni, sai ka bauta mun. Don haka wannan jumla duk gaba ɗaya ɗauke shakka ne daga cikin zuciyar annabi Musa alayhi salam. Wa aqimis salata li zikri, kuma ka tsayar da sallah domin tunawa da ni. A wannan magana Allah subhanahu wataala shike wannan magana da kansa, kuma annabi Musa alayhi salam sautin Ubangiji ya ji, ba kamar yadda wasu wanda suke inkarin cewa Allah subhanahu wataala yana magana ba, ko kuma suna inkarin Allah yana magana da sauti. Akwai masu inkarin sifanta Allah subhanahu wataala da sifar magana, war jahmiya ba su yadda Allah yana magana ba. To amma a gurin ahlus sunna Allah yana magana, domin magana sifa ce ta kamala, kuma Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatarwa da kansa wannan sifa, cewa kallama Allahu Musa taklima, Allah ya yi magana da annabi Musa, yayi zance da shi, zance na hakika. Shi yasa aka karfafa jumlar da takliman da almasdar almuakkid, ba don komai ba, don a dauke maka tunanin koma ba maganar ake nufi ba, wani abu daban ake nufi. Ce yayi magana da shi, to ko ba magana ake nufi, takliman maganar ake nufi, daga karfafa maganar ita ake nufi. Ce wa kallamahu rabbuhu, ubangijinsa yayi magana da shi. Kaga wannan ya cire ma abinda zai ce wa kallama Allahu, ce wa kallama Allah Musa, ko ya ce wa kallama Allah Musa, wai Musa yayi magana da Allah, amma ba shine yayi magana da shi ba, sai aka maida Allah din, maimako ya zama fa'il sai kuma maf'ulun bihi, Musa din ya zama fa'ili. To amma wa kallamahu rabbuhu fa, kaga ba zai ce wa kallamahu rabbuhu ba, babu wani balarabe da zai gane wannan larabcin naka, ya zangwaranci. Saboda shi wannan damir din baya zuwa sai a mahallin nasbi, saka wa kallamahu dole ya zama rabbuhu, ubangijinsa yayi magana da shi. To ahlus sunna suna tabbatar da wannan a sha'ira, suna cewa Allah subhanahu wataala yana magana, amma maganarsa al-kalamun nafsi ne, ba sauti ake ji ba, sai dai ya halacci maganar a jikin wani abu, a ji sautin wancan abun, wato sautin da za a ji halitta ce, amma ba maganarsa ba ce. Don haka wasu daga cikinsu na ƙarshe-ƙarshen, tunda na farko ma duk ba su yi wannan ba, suka ce ai bishiya ce da take wannan bishiyar dake gurin ita wannan bishiya ita ce Allah ya halicci maganar a jikinta saboda haka sai take maganar annabi Musa ya ji maganar ta da Allah ya halicci tashi magana a cikinta amma sautin da maganar ta bishiya ce ba ta Allah bace to kaga wannan na farko dai abu ne wanda yake bashi da wani wani dalili alqur'ani ko a sunna babu wata aya ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka to tunda wani abu ne na gaibi tunda babu wanda yake nan san da Allah ya magana daga Allah subhanahu wataala sai annabi Musa su kadai ne a gun don haka sai abinda Allah ya gaya mana shine zamu yarda da shi babu wani bahaluki da yake gurin in ba Allah da abin nan ba da zai iya kawo maka labarin yanzu har ka sani cewa Allah ne abin da bishiyar ce ta yi magana shi ko annabi Musa alaihi salam ba a ruwaito da sinadi ingantacce ya ce ni bishiya ce naji tana magana ba saboda haka wannan za'abi na jahmiya wani abu ne da malaman farko suka yi raddinsa hatta Abu al-Hasan al-Ash'ari shi ne shugaban mazhabar ash'ariya din da ake jingira masa mazhabar ash'ari din ko shi kansa a cikin littafin al-Ibana ya kore wannan yake cewa wa za'amat al-jahmiyyah kama za'amat an-nasara anna kalimat Allah ta'ala hawaha batn maryam radiyallahu ta'ala anha وزالت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة وكانت الشجرة حاوية له فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة أبو الحسن الأشعري كتوى جهمية سنة والأنسك جويد سفوفين الله سبحانه وتعالى سيوى تيد سو يتي سنة ريا أبند نسارة سكرية أبند نسارة سكرية كتوى كلمة الله da aka ce abinna annabi Isa alayhi salam kalmar Allah ce ta kun fa yakun nasara sun ce halitta ce ubangiji subhanahu wataala ya halitta a cikin cikin maryam yace to su ma waɗannan irin maganar nasara suka yi da suka ce wannan magana tashi halitta ce Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin bishiya yace har ma sun fi su domin su suna cewa bishiyar ta yi magana don haka maganar da annabi Musa alayhi salam ya ji maganar bishiya ce ba maganar Allah bace kuma bishiyar ce take cewa ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni bishiyar ce take gaya mu annabi Musa wannan cewa ni ce Allah ka bauta mu to kaga wannan magana ko kai ne yau ka ji wani dutse yana cewa ka bauta mu baka saurare shi ba baka yadda cewa Allah ne yake wannan magana ba domin annabi Musa alaihi salam ya gudo ya baro fir'auna mai cewa shine Allah ana rabbukumul a'la ya gudo ya bashi kuma yanzu ya taho bishiya ta ce da ci ni ce Allah ka bauta min kuma yadda in har zai da gare kuma ya bauta fir'auna dan fir'auna ya fi bishiyar ita ce fir'auna mutum ne za mu tsaya anan lokaci yayi abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh